Jama'a, sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60 masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar, kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Safilu Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Talata 14 ga watan Nuwamba. Za a ji cewa a jihar Borno an gabatar da majigin da muryar Amurka ta shirya kan Boko Haram. Za kuma a ji cikakken bayanin Sheikh Tahir Usman Bauchi game da shi wannan majigin da muryar Amurka ta shirya. Muna tafi da shirin a dawo lafiya da sharhin jaridun Nijar da kuma wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A hukumance ƙasar Iran ta ayyana yau Talata a matsayin ranar zaman makokin mutanen da girgizar ƙasar ranar Lahadi ta ratsa da su a yanki mai tsaunuka na kan iyakar ƙasar da Iraki daga yammaci. Girgizar ƙasar mai ƙarfin maki 7.3 akan ma'aunin girgizar ƙasa da kuma wasu hucinta sun kashe sama da mutane 400 da raunata wasu 700. Su kuma jami'an Iraki sun ba da rahoton aƙalla mutuwar mutane 7. Ƙungiyoyin masu aikin ceto akan iyakar Iran da Iraki na amfani da hannayensu wajen tono baraguzan gidaje da kuma amfani da karnukan da ke sunsuno mutanen da ke gine-gine suka danne.
Shekaru biyu kenan a jere da ake aikata laifukan da suka danganci nuna kin jini ko kuma kyama da suka yawaita a Amurka, inda hare-hare da akan auna kan musulmi da Sifaniyawa da kuma mutanen da suka sauya halittar su ke ci gaba da karuwa a cewar hukumar binciken manyan laifuka ta FBI a Amurka. Kididdigar hukumar ta FBI a wannan shekarar, wadda aka fitar jiya Litini kan laifukan da ake aikatawa saboda kyamar jinsi ko addini ko halittar mutum, ta nuna cewa a shekarar 2016 an samu ire-iren waɗannan laifuka har 6,121, wanda hakan ke nuna cewa an samu karuwar laifukan da kashi 4.6 cikin 100 daga laifuka 5,850 da aka aikata bara.
Shugaban Amurka Donald Trump ya kammala ziyarar kwanaki 12 a ƙasashe 5 a yankin Asiya, wanda batun barazanar shirin nukiliyar Koriya ta Arewa da bunƙasa harkokin cinikayya suka mamaye ta. Bayan tattaunawar da yi a Manila da jiya Litinin tare da Prime Ministocin Australia da Japan, Trump ya alkawarin zai gabatar da wata babbar sanarwa akan Koriya ta Arewa da kuma harkokin cinikayya idan ya dawo nan Washington a wannan makon, amma bai bayar da cikakken bayani akan sanarwa ba. A halin da ake ciki kuma, wata kafa ya labaran Amurka ta fitar da rahoton da ke cewa shugaba Trump ya buƙaci takwaransa na ƙasar China Xi Jinping da ya sa baki a maganar kama wasu 'yan wasan ƙwallon kwandon Amurka daga Jami'ar California UCLA waɗanda aka kama da laifin sata a makon da ya gabata a birnin Hanzo. Trump da ya taɓo wannan batu ne yayin da yake tattauna da Xi Jinping a ranar Asabar a Beijing, inda shugaban China ya yi masa alkawarin cewa za a yi wa 'yan wasan adalci ba tare da ɓata lokaci ba, a cewar jaridar The Washington Post.
Jami'an 'yan sandan Pakistan sun kama wasu maza 8 bisa tsammani ko kuma zargin sun yi wa wata yarinya 'yar shekaru 16 haihuwa tsirara, suka kuma zagaya ƙauyensu da ita a zaman ramuwar gayya bayan da suka zargi ɗan uwanta da laifin zubar da mutuncin gidansu domin ya yi hulɗar da bata dace ba da 'yar uwar tasu. An rage wa shugaban 'yan sandan yankin mukaminsa bayan da bincike nuna cewa shi ya faɗa wa yarinyar abin da za ta faɗa, ya kuma canza mata maganar ta farko. Shafin yanar gizo na gidan talabijin na GEO ya yi ruwaito yarinyar na cewa ta fuskanci barazana daga 'yan sanda, wanda hakan ya sa ta kasa faɗin gaskiyar abin da ya faru da ita. ta ce an tilasta mata faɗin abubuwan da ba haka suka faru ba.
To, ana shan labarin duniya ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Ma'aikatar Shari'a ta Amurka ta ce kamfanin labaran yanar gizo da talabijin mallakar ƙasar Rasha da ake cewa RT a takaice ta yi rijista a zaman wanda take yi wa ƙasar Rasha propaganda. Jami'an Amurka sun baiwa RT wa'adi zuwa ranar Litinin da ya rijista ayyukan da yake yi ko kuma ya fuskanci shari'a. A wani saƙo ta dandalin Twitter da babbar editor RT Margarita Simonyan ta ce tsakanin fuskantar shari'a da ya rijista mun zaɓi rijista.
To, karafa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashin Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ana ƙidayar ƙuri'u a Somaliland bayan da wannan jamhuriyar da ta ɓalle ta gudanar da zaɓen shugaban ƙasa. 'Yan takara uku ne suka yi takarar maye gurbin shugaban ƙasa Ahmad Muhammad Mahmud, wanda ya ƙi tsayawa takarar. Hukumar zaɓen Somaliland ta ce an gudanar da zaɓe cikin kwanciyar hankali a yankuna shida na jamhuriyar. Ta ce an sami faruwar wani tashin hankali ɗaya tal a yankin Togar, inda aƙalla mutum guda ji rauni bayan da wani soja ya harba bindigarsa bisa kuskure.
'Yan majalisar dattawan Amurka na jam'iyyar Republican sun fito fili sun tattauna korar ɗan takarar sanata na jihar Alabama Roy Moore idan har ya ci zaben da za a gudanar a wata mai zuwa, bayan da wata mata ta zarge shi da laifin yin lalata da ita lokacin da take 'yar shekaru 16. Ƙarin wasu mata hudu sun zargi Moore da laifin ƙoƙarin yin lalata da su a lokacin da suke 'yan mata. Sun yi wannan zargi ne a wani labari ko kuma rahoton da jaridar Washington Post ta buga a makon da ya gabata. Moore ya musanta wannan zargi da ake masa, wanda ya ce bi ta da ƙulle ne kawai, kuma ya alƙawarin neman haƙƙinsa a kotu akan ƙazafin da ya ce an yi masa.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka ji jiya a birnin Maiduguri jihar Borno Najeriya, an gabatar da majigin Boko Haram ga jami'an gwamnati da sauran masu ruwa da tsaki. Haruna Dauda, gare ka.
Wannan faifan bidiyo ne da ke da tsawon awa guda ya haskaka irin matsalolin da aka dinga fuskanta, kama daga hare-haren 'ya'yan kungiyar Boko Haram da ƙone-ƙonen gidaje da makarantu, da ma irin hukunce-hukuncen da 'ya'yan kungiyar Boko Haram ne ke ɗauka kan jama'a, da ma irin halin da jama'a suka fada ciki, da kuma jajircewar da suka yi, da kuma tashin hankali da suka samu kansu ciki. Dr. Muhammad Bulamade shi ne kwamishinan ma'aikatan yaɗa labarai da al'adun gargajiya, da kuma aka kalli wannan bidiyo tare da shi cikin makarantun gwamnatin jihar Borno.
Idan irin wannan abubuwan sunanan za su dinga tunasan mana, saboda haka ina yabawa Hausa Service na Voice of America VOA a wannan tanadi da aka yi dinna. Muna so mu ma da aka bamu wayannan insha Allah za mu yadar da shi duniya su gani, mutanen da ma da na Najeriya da na wanda musamman ɗin Najeriya wanda su ba su ga wannan bala'in ba, suna ganin wannan abin kaman abin wasa ne. Saboda haka duk wanda ya ga wannan zai san abubuwan da muka wuce a ciki. Ku ba har yanzu ma akwai dan raguwa.
Alhaji Babakura Abba Jatadoi shine kanto mai gidan rediyo da talabijin mallakar gwamnatin jihar Borno, wanda shi ma ya samu damar kallon wannan faifan bidiyo.
Yanzu dai kowa ya san cewa Maiduguri lamin lafiya take, amma kuma in an ga wannan bidiyo din, duk wani wanda bai taba gani ba ko bai taba jin labarin Boko Haram ba zai san cewa lalle ne mutane sun wahala kuma sun gagayyara. To, saboda haka ba abin da za mu ce illa mu yi godiya ga Voice of America. Tun mafari zuwa yanzu ba irin taimakon da Voice of America ba su yi mana ba, kuma dole ne kuma mu yaba ma sauran kafafen wasa labarai.
To, kuma wani sako ne gidan rediyon Amurka ke son sadarwa game da wannan faifan bidiyon, tabbakinan ne ma babban manajan editor na gidan rediyon Muryar Amurka, wato Aliyu Mustapha Sokoto, wanda ma ya gabatar da wannan faifan bidiyon ga makarabin gwamnatin jihar Borno.
An shirya shi ne saboda mutane su ga yadda abin shafi rayuwar al'umma, kuma an yi amfani da wasu da suka taka rawa iri-iri a cikin al'amarin saboda mutane su tuna walhadu da ke cikin wannan abu na farko. Kin na biyu, musamman wannan ma shi ne ƙarfi, ana so a yi amfani da wannan dama domin a nuna jaji jajircewar mutanen Najeriya da kokarinsu na dakewa da kokarin jurewa wahalhalu iri-iri da kalubala da suka fuskanta ne da kullum. To kuma kalubala kan ana magana shi ba kamar irin wannan na ta'addancin Boko Haram da aka fuskanta a nan wannan yanki na Borno da sauran sassan jihohin arewa maso gabacin Najeriya. To ka ji ko an ce ana so a yi amfani da harshen na duniya, ka san ana so a ilmantar da duniya ne ba ma mutanen Borno kaɗai ba.
Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To a gaida Haruna da wannan rahoton, kafin mu ci gaba ga wannan.
Niger kasan mu mun saba, Niger kasan mu tai suna,
wallahi kasan mu tai
tai. Ta aka shirya taron nan, kowa ya sanya hannu nei, kan Niger mu tarbi bakin mu.
Gaisheku har yanzu dai game da majigin da sashin Hausa na muryar Amurka ya shirya kan Boko Haram a wata hirar da wakilin mu na Bauchi Abdulrahman Muhammad Sheikh Dahir Usman Bauchi ya ce al'amari ne mai matukar fa'ida. Abdulrahman gare ka.
Maulana Sheikh Dahir Usman Bauchi yace majigin da gidan radio muryar Amurka ta kaddamar ya bayyana a fili irin mugun akidar kungiyar Boko Haram dake kashe jama'a babu gayar babu dalili. Sabili da haka nuna majigin aiki ne mai kyau.
Aiwa, hakika an yi abu mai kyau domin an nuna mutane, a nuna wa mutane amfanin aikin alheri, a nuna mutane munin aikin sharri. Su Boko Haramun sharri suka kawo duniya, a nuna su don a san aikin su ba kyau. A yi nesa da irin wannan aiki, a wazantu da shi, a nesance su. Haka kuma waɗanda suka yi aikin alheri, a nuna ayyukansu na suka yi na alheri, saboda a kusace su a haɗa kai da su don a aikata aikin alheri. Allah yana ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwani wattaqullah. Ku haɗa kai, ku haɗa baki juna akan dukkan ayyuka na alheri, ayyuka na bautan Allah, ayyuka na amfanan bayin Allah. Kar ku yarda ku haɗa kai, ku haɗa ƙarfi akan abin da ya zama na shishigi na ta'addanci na akan bayin Allah.
Malana Sheikh Tahir Usman Bauchi ya yi amfani da wannan dama don bayyana shirin mauludin Sheikh Ahmadu Tijjani wanda za a gudanar a Bauchi.
Akan wannan taro da muka shirya musamman don girmama waliyin Allah Shehu Tijjani radiyallahu anhu, za ku ga mutane da yawa za su shigo nan Bauchi don wannan munasaba. Muna fatan Allah ya kawo mana bakinmu na cikin ƙasa lafiya na wajen ƙasa lafiya na ƙasashen nesa lafiya Allah ya sa mu taron lafiya Allah ya sa mu tashi lafiya Allah ya sa kowa ya koma garin su da ƙasar su lafiya kuma muna godewa dukkan mutanen da suka tsaya mana taimako a gwamnoni da gwamnatoci da sauran manyan mutane wanda suka tsaya mana cikin wannan harka
Abdullahi Muhammad bin Amurka daga Bauchi a Najeriya
Allah ka yafe mana zanubai ka shafe mana
to a gaida Abdul Wahab yanzu kuma bari mu koma gefe guda baba Yakub mai kiri ya gabatar mana da shiri na gaba
matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na dawo lafiya Baba Yakub Makeri ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington nake sallama da ku a daidan wannan lokaci. A yau ne zamu kawo ƙarshen hirar mu da Alhaji Shehu Sa'ad Ahmed, ƙwararren masanin harkokin mota da sauran ababen hawa, so ma'aikacin ma'aikatar binciken lafiyar motoci da matuƙa a Najeriya wato VIO, kuma ya kai ga matsayin shugaba mai riko a jihar Borno. Hirar mu ta yau zata maida hankali ne kacokan akan shawarwari ga masu hawan motocin haya. Inda da farko na tambaye shi waɗanne irin kulakulai ne direbobi ma ke tafkawa wanda ke janyo hatsura akan hanyoyinmu bayan sakacin hukumomi
akwai ganganci kuma kaga ya shafi komai da komai yanzu in ka je kai overloading mota kai kan narkawa mota ka ya fiye da abin da ya kamata ta dauka kaga ganganci ne kai in kana gudu fiye da misali ganganci ne ko ba haka ba
haka
idan ka zo kana wuce mota overtaking kenan ganganci ne saboda yanzu ga kana tafiya mutum zai zo ya overtaking naka ta hannun hagu wannan ba doka ta hana ana ce masa filtering the traffic amma ni ban san yadda zan fada da filtering traffic ya kamata kai overtaking mota ta hannun abuna in tana tafiya a hannun abuna ka zo ka overtaking naka ta hannun
ta tsakiyar titi ne ba ta gefe abuna ba
ta gefen abuna to sai kaga an bi ta dama ai overtaking wannan lokacin wannan shi din kansa abun da laifi ne to ya driver ba za su yi da wannan suna sauri dole mutum zai lissafi in na tashi yanzu zan kai wuri kaza lokaci kaza kuma ya manta cewa bai da taya mai kyau ko a'a ya sa motar nan kayan da suka fi karfin sa yanzu ya za a ce boot na mota an yi shi don kaya amma wai sai kaga dan adam ne a cikin boot din mota yanzu haka magana nake ga maka boot mutum ne a cikin boot mutum hudu akalla mutum hudu suke zama a boot motar nan gaba ɗayan ta abinda za ta dauka mutum biyar ne har da shi driver lasin da ya saya a wannan mutum abun din ne shi takardar izinin ya hauka hanya motar tana da lafiya ta dauka shi ma wannan akan mutum biyar ne aka bada amma kaga akwai mutum uku kai wani zubin gefen driver tsakanin driver da kofa akwai passenger
haka
ka taba gani between driver da kofa ba
sosai kuwa na gani
to ka gani so yanzu me zaka ce wannan kaga ai mu ne muke jawo kanmu da kanmu muke neman bala'i
dama da abinda nake son karatu kuma da nake son da mu ba ma sauraren mu tunda shi driver da su jama'an da ya kamata su kula da waɗannan abubuwa sun hada baki suna ko kuma ba su bin ka'ida ba su bin dokoki to mu kuma masu amfani da motocin wani irin shawara wace irin shawara ce zaka iya ba mu kuma da muke amfani da motocin ake zuwa ake zidda mu ba a lissafin mu
kaga na farko idan kai mutum in ka je tasha ba ka iya sanin motar nan ko tana da birki mai kyau ko ba ta da shi ko ba haka bane ba
haka ne
amma kana sani idan za a yi overloading da kai
na'am
idan aka yi overloading kai ka riga ka shiga ka zanna gaba misali sannan aka kawo wani ya shiga kai ka ce ba za ka yadda wani ya shiga ba sai dai ka fita shi kuma wannan da aka ce shiga yace inda akwai wani a nan shi ba zai shiga ba mota ba za ta tafi ta kadai ba direbobin nan duka motocin nan kaiwa da kawowa suke su yi kuɗi su je su biya balance su samu abin da nasu rabon to in kaga aka mutane suka mai da hankali su akan wannan ba wanda zai da ai overloading da shi ni yawanci abin da ke damu ni kai magana sai ce ni ba ni da mota in baka da mota baka da hankali ne in kai kace ba za ka yi ba ni nace ba zan yi ba wancan ma yake ba zai yi ba driver zai tafi shi kadai ne
babu
kuma motar nan balance zai kai ba dole sai yayi aiki ya kai ya je balance din kudin mai mota ba
haka yake
to ya kamata mu din ma mu san mu yi mu dauki ranmu nan yana da baka da wani abu na daban in ba umran nan naka babu ko kuma lafiyar nan naka babu
wato musan ciwon kanmu
ya zaka zo a saka a boot kamar akuya kuma kai da ka shiga kuma kudi zaka bada wata kila shi an rage maka kai da kike sukan kujera zaka biya misali naira 1000 kai da ka shiga boot zaka biya naira 500 so wannan kaga rashin sanin ciwon kai ya kankane duk wani abin da ya samu motar nan saboda center of gravity dinta ya riga akwai abin da ake cewa center of gravity ne idan abun nan na mota ba ta da balance in ka dora mota kaya fi kayan da dauyin da yake mata ta dauka ba ta da balance duk wani abin da ya dan taba ka kada ya kada ka dole zaka fadi zaka bar hanya to kai kana zaune ana kuma azo a yi dan karen gudu da kai azo a danna overtaking kana gani za a shiga hatsari wata mota na zuwa wai kai kana zaune in kuyi magana yayi magana sai direban ya kici to direban ya ji ba ku ya tsaye ba in ya tsaya ku sauka ku ce ku ya ba ku kudin ku ya tafi idan mu ma muna haka mu fasinjojin dole za a samu sauki
kamar yadda na faɗa tun farko wannan ne ya kawo ƙarshen hiranmu da Alhaji Shehu Sa'ad Ahmed tsohon ma'aikacin VIO wanda yake ƙurarre ne a harkar mota kuma muna miƙa dubun godiya gare shi da yaddan Allah za mu sake tuntuɓar sa a wani jikon a sabon mako za mu kawo muku hira da Ahmad Tijjani Muhammad mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsira a jihar Kano da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari inda hirar tasu ta maida hankali akan koshin wannan hukumar da aka dora mata alhakin kiyaye hatsira a Najeriya tana aikin ta yadda aka tsara
a yana da wuya ka ce hukumar mu ne ba ta yin aiki inda ya kamata gama kusan kullum aikin da muke yi kenan kusan kullum wayar da kan al'umma kuma wannan muna yi a ofisoshin mu muna yi a tashoshin motoci muna yi a gidajen radio muna yi a gidajen television iyaka abin da zamu yi kenan wato fadakarwa ko ba gaskiya ba kuma wa'annan su ne hanyoyin da duk zamu yi mu cimma isa ga mutanen al'ummar Najeriya kuma da yawa da yawan sun san muna yin haka so abin zai kasance wato daga al'ummar Najeriya din
to sai a biyo mu a mako na gaba don jin wannan hira da Ahmad Tijjani Muhammad mukaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsira ta Najeriya a jihar Kano da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin namu na wannan mako a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa da muryar Amurka Baba Yakubu Makeri ne daga Washington DC nake sallama a huta lafiya kuma a dawo lafiya
To gaida baba yanzu kuma ga silabar ma da sharhin jaridun Jamhuriyar Niger
Zamu soma a sharhin jaridun na wannan mako da jaridar Le Sens de l'Histoire wacce ta ambato ministan harkokin wajen Jamhuriyar Niger Ibrahim Yakuba yana nuna bacin ran gwamnatin kasar a game da yadda Algeria ke walakanta yanci rani yan asalin Niger. Jaridar ta ce dubban yan Niger ne Algeria ta koro a cikin yan makonnin nan saboda zargin su da mayar da ita matattarar mabarata da yan zaman kashe wando. To amma kosawa da wannan al'amari ya sa ma'aikatan Niger suka fara yunkurin ganar da Algeria buƙatar samar da sukuni ga waɗanda suka bakunce ta don gudanar da harkokin kasuwanci. Jaridar L'Enquêteur ta ruwaito cewa an shiga yi wa juna kallon hadarin kaji tsakanin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki da Model Lumana ta 'yan adawa. Bayan da ministan cikin gida bugo da ƙari shugaban tarayya Bazoum Mohamed ya zargi magoya bayan Lumana da hannu a mummunar tarzomar da ta barke a ranar 29 ga watan Oktoba a Yamai. Jaridar ta ce zazzafan kalaman da 'yan adawa suka yi amfani da su a sanarwar da suka fitar domin mayar da martani alama ce da ke nunin tura ta kai bango. Jaridar L'Actualité na cewa bincike a wani banki da ke nan Niger ya bankaɗo wata almandahanar kuɗaɗen sefa a ƙalla miliyan 2,000. Bayanai sun yi nuni da gamin bakin wasu ma'aikatan bankin wani mutum ya yi amfani da katin visa don cire waɗannan kuɗaɗe a ɓoye kafin dubu ta cika. Yanzu haka biyu daga cikin jami'an da ake zargi da hannu a wannan al'amari sun fada hannun 'yan sanda yayin da bincike ya kankama, inji jaridar L'Actualité. Le Monde aujourd'hui ta bayyana cewa wasu bahuhuwan ƙasa da jami'an tsaro masu aikin sintiri suka amshe daga hannun masu haƙar zinare ta barauniyar hanya sun fara haifar da gunagune a wajen wasu ƙauyawa a karkarar Tamu da ke yankin Tilaberi. Jaridar ta ce bayanai na nunin miliyoyin sefa masu tarin yawa aka samu a sakamakon sayar da waɗannan bahuhuwa, inda aka ɗan tsakura wa jami'an tsaro wasu kuɗaɗen alawus daga cikinsu. Yayin da har gaba da yau aka rasa wanda ya kwanta a kan mafi girman kaso na waɗannan kuɗaɗe. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ta gaida Suleiman, yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Salamu alaikum BOA Hausa, sunana Usman daga jihar Adamawa a unguwar Masikare. Zan ba da ra'ayina kamar haka: wanda suke kira komin Buhariya Buhariya, shi ba Buhariya kawo tsada ba. Su ba za su yi tawakkali ga Allah ba, a yi tawakkali ga Allah, a dogara da Allah. Komin kar a tsorawa mutum, ba shi ne ya kawo mana tsada ba. Halinmu ne mu ɗan Adam, halinmu ne ya kawo mana wannan masifa.
Assalamu alaikum, murya Amurka, mai magana Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama a jihar Jigawa ta Najeriya. To ina so in bayyana ra'ayina a bisa kungiya sanarwa da ta bana 'yan sandan Najeriya na cewa su ne na ƙarshe a wajen tsaro da sauran duk wani abubuwa da wanda daga shari'a ka je. To a hakikanin gaskiya wannan sanarwa ta wannan kungiya da ta yi ta duniya, mu ni ina da ja ba domin komai ba. Idan aka yi la'akari ga 'yan sandan Najeriya da suke kokari da kansu kuma san ma ta kai sun rasa rayukansu, illa ka kawai iyaka na so in kira ga shi babban sufeto na 'yan sanda da kuma manya-manyan shugabanni na 'yan sanda na jihohi da ƙananan hukumomi da kawai ya kamata dai su yi gyare-gyare.
Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka, mai magana Ismail Ahmad Yalwa daga Inguru jihar Yobe. Alal haƙiƙa matakin da gwamnan Kaduna ya ɗauka na korar malamai da gabakin aiki, samson hakan bai dace ba. Kamata a yi ya sa hankalinsa da akan samar da ingantaccen ilimi da gyara makarantu da inganta albashin malamai.
To yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice.
To a takaice, a hukumance ƙasar Iran ta ayyana yau Talata a matsayin ranar zaman makokin mutanen da girgizar ƙasar ranar Lahadi ta ratsa da su a yanki mai tsaunuka na kan iyakar ƙasar Iraki daga yammaci. Shekaru biyu kenan a jere, aikata ma'alaifukan da suka danganci nuna ƙin jini ko ƙyama ya mamaye Amurka, inda hare-haren da suka auna musulmai da Spaniyawa da kuma mutanen da suka sauya halitta suke ci gaba da ƙaruwa, a cewar hukumar binciken manyan laifuka ta Amurka FBI. Shugaban Amurka Donald Trump ya kammala ziyarar kwanaki 12 a ƙasashe biyar a yankin Asiya, wanda batun barazanar shirin nukiliya Koriya ta Arewa da bunƙasar harkokin cinikayya suka mamaye ta. Bayan tattaunawa da yi a Manila Litinin tare da Prime Minister Australia da na Japan, Trump ya alƙawarin cewa zai gabatar da wata babbar sanarwa akan Koriya ta Arewa da kuma harkokin cinikayya idan ya dawo nan Washington a wannan makon, amma bai bayar da cikakken bayani akan sanarwa ba. Jami'an 'yan sandan Pakistan sun kama wasu maza takwas bisa tsammanin ko kuma zargin suna yi wa wata yarinya 'yar shekaru 16 da haihuwa tsirara, suka kuma zagaye ƙauyensu da ita a zaman ramuwar gayya bayan da suka zargi ɗan uwanta da laifin zubar da mutuncin gidansu.
To masu sauraron mu, nan muka kammala shirye-shiryenmu na wannan lokacin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashin Hausa, musamman ma Sarfilu Hashin Gumal da ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin Salamon Abo da injiniyanmu na wannan lokacin, ni naku Ibrahim Ka'almasi Garba ke cewa sai fa anjima.